Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 2 ga watan Janairun 2020. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan a Ghana, wato karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
To Muhammad Hafiz, kungiyar mayakan Iran da ke wato kungiya da Iran ke mara baya daga wato da suke zanga-zanga kalubalen tafarmaki da Amurka ta kai ta sama sun janye daga harabar ofishin jakadancin Amurka a Baghdad a jiya Laraba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shugaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa. Kana an ayyada madugun ɗan adawa kuma tsohon Prime Minister Umaru Sisoko Embalo wanda ya lashe zaben shugaban kasar Guinea-Bissau yayin da abokan adawarsa ke korafin tafka maguri.
Kanin labaran kenan. Duk da yake shugaban Najeriya bai cika shekara guda da wa'adin mulkin sa na biyu ba, tuni 'yan siyasa suka fara batun neman shugabancin ƙasa a shekara ta 2023, lamarin da waɗanda suke cewa ruwa baya tsami banza.
Gwamnati ta kasa, shi yasa kowa ke marmarin ta tafi, amma ba haka ba, babu dalilin da zai sa a ɗauko maganar takara na 2023. Wannan shi zai ja hankalin gwamnati ya kasance hayaniya ta shiga ko a APC ko a PDP, a ƙasan ma gaba ɗaya rukuta su shiga.
Hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta bankaɗo wasu shahinnan malaman jami'a na Bogi da ta yi bayanin cewa
ba jami'a da take ajin mutum wanda ba professor bane sai shi professor ne, amma a gari suna burga suna Bogi suna yawo suna cewa sunan shi professor kaza, to shine yanzu ne ana tantancewa na ƙarya da na gaskiya.
Sannan muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kungiyar mayaka da Iran ke marawa baya da ke zanga-zanga kalubalen tafarmakin da Amurka ta kai ta sama sun janye daga harabar ofishin jakadancin Amurka a Baghdad a jiya Laraba, bayan zanga-zangan da ta shige wuni biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. Tun da farko jami'an tsaron Amurka sun yi amfani da barkunan tsohuwa da albarusan roba akan masu zanga-zangar, bayan sun yi ta jifa duwatsu a cikin ginin kana suka cinna wuta akan wato bangon gidan da kuma wata rumfar jami'an tsaro da ke kofar shiga ginin. Zanga-zangar ta jiya Laraba na zuwa ne wuni guda bayan gungun jama'a sun yi yunkurin kutsawa a cikin ofishin jakadancin. Sun kai dabda inda jami'an tsaro suka yi amfani da wasu wato abubuwa suka karya kyaurin karfe da ke bangaren da baki ke shiga cikin ginin. Masu zanga-zangar sun fusata ne akan farmaki ta sama da Amurka ta kai a ranar Lahadi akan kungiyar mayakan kai ta Hezbollah. Farmakin da Amurka ta ce martani ne na harbin roka da ya kashe wani dan kwangila ba Amurki a makon da ya gabata. Amma dai ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon za ta aika da ƙarin dakaru 750 zuwa yankin gabas ta tsakiya domin abin da sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya kira shirin kota-kwana. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokoki ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a akan zargin cin hanci da rashawa, matakin da ka iya hana hayi masa shari'a har sai an yi zaben watan Maris. Netanyahu ya huskanci zargi-zargi da dama, ciki har da zargin karɓar manyan kyautuka da kuma yin alfarma na harkokin siyasa domin ba da labari masu daɗi a kansa. Yana dai bayyana kansa a matsayin wanda aka yi masa bita da kullin siyasa, inda wato ina da niyyar neman kariya saboda ina sadaukar da rayuwata domin ku mutanen Isra'ila, inji Benjamin Netanyahu a wani jawabinsa na talbijin a jiya Laraba. ya ce amma akwai mutane da ba su kaunata san aikata manyan laifuka kuma suna da kariya har tsauraran yuwansu ya ce waɗannan mutane ɗan lelin kafafen yaɗa labarai ne kuma ɗan bangaren hagu ne wani kwamitin majalisar dokoki ne da zai yanke shawaran gabatar da batun kariyan ga majalisar baki daya domin kada ƙuri'a akai amma babu wani kwamitin saboda babu gwamnati a yanzu ba za iya yin wannan shari'a ba na zargin cin hanci da rashawan har sai an kammala wannan batu na bada kariyar duban masu zanga-zanga da ke neman kafa tsarin demokradiyya a Hong Kong sun shiga sabuwar shekara na 2020 da Maci a jiya Laraba domin ci gaba da borin wata da watanni wanda ya mamaye birnin wanda China ke da iko da shi zanga-zangar ranar farkon shekara wata al'ada ce da aka saba gani a Hong Kong amma taron jama'a na wannan shekarar yayi girma kwarai da gaske wanda ya biyo bayan wato tsananin adawa da ake nuna wa gwamnati tun watanni shida da suka gabata Eric Lai shine mataimakin shugaban kungiyar haƙƙin bil'adama ta Civil Human Rights Front wacce ta shirya zanga-zangar
Every year, people in Hong Kong will gather and protest to the government.
Yace a kowace shekara mutanen Hong Kong suna taruwa su yi zanga-zanga su bayyana bukatunsu ga gwamnati. Amma wannan shekara suna ƙara fadawa gwamnati da ma duniya baki ɗaya cewa mutane ba za su ja da baya ba kuma ba za su yarda da tsangwamen ƴan sanda ba kuma za su ci gaba da neman biyan bukatunsu guda biyar ga Hong Kong. A farkon Macin Lai ya fadawa manema labarai cewa yana sa ran za a yi wato macin a cikin lumana ba kamar baya ba ɗan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma feshin barkonun tsohuwar suka tarwatsa masu zanga-zangar da suka kafa shingaye a gunduman Kowloon a jihar lamarin da ya kai ga tarihin Victoria Harbor ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC An ayyana madugun 'yan adawa kuma tsohon Prime Minister Umaru Sisoko Embalo wanda ya lashe zaben shugaban kasar Guinea Bissau yayin da abokan adawarsa ke korafin tafka bagudi. Hukumar zaben ta faɗa a jiya Laraba cewa Embalo ya lashe kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da tsohon Prime Minister kasar Domingo Simoes Pereira na jam'iyya mai mulki ta PAIGC ya samu kashi 46 cikin 100 na ƙuri'un. Pereira ya ce zai yi duk ƙoƙarin sa ya tabbatar da an yi watsi da sakamakon. Ya ce sakamakon wucin gadi da aka fara sanarwa yana tattare da rashin gaskiya kuma an yi magudi wanda zai iya cewa damfarar zaɓe ne yana faɗawa 'yan jam'iyyarsa. Amma masu sa ido a kan zaɓen ba su ba da labarin wani magudi da aka yi ba. Kana wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Afirka ta Yamma Muhammad Bin Chambas ya yi wa hukumar zaɓen barka kana a kan abin da ya kira wato aiki mai kyau da ta yi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da watanni kaɗan bayan rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wa'adin mulkin sa karo na biyu, wasu 'yan siyasa sun fara nuna sha'awarsu ta tsayawa takara a zaben shekarar 2023. A cikin hirarsu da Yusuf Aliyu Harande, tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce akwai gazawar gwamnatin shugaba Buhari na cika alkawarin da ta yi wa jama'a, shi ya sa jama'a suka kagu ta tafi.
To bisa gaskiya ina ganin ina cikin masu baƙin cikin a hito yanzu ana maganar tsayawa takara ko ta shugaban ƙasa ko ta gwamna wanda yake waɗannan ma da ke kan mulki ba su ko shekara ba. Ma shekara hudu har a tunanin magana mulki na shekara hudu ko uku da annan tafi ina ganin ba a yi ma democracy adalci ba wannan kuma ina ganin kasawar shugabanci ce ta sa ana ganin kamar an gaji ana sauri kamar a daga in ba haka ba baya za a halin yanzu ko shekara ba a cika ba a har dauko hayaniyar tsayawa zaɓe na 2023.
Kana da fin kasawar shugabanci na gwamnatin Muhammadu Buhari kenan yasa aka fara kagara da ita?
Ina ganin cewa haka din ne saboda inda gwamnati an wadatu ba a marmarin ta tafi amma yanzu rashin ganin cewa gwamnati ta kasa shi yasa kowa ke marmarin ta tafi, amma ba haka ba babu dalilin da zai sa a dauko magana takara na 2023. Wannan shi zai ja hankalin gwamnati ya kasance hayaniya ta shiga ko a APC ko a PDP a kasan ma gaba ɗaya rukuta su zo su shiga. Saboda haka wannan tunanin da ake na magana takara da ake lokaci bai yi ba, wanda yake za a jawo hankalin gwamnati a juya mata hankali, kaga in an kace an fara takara dole a samu bangargari, bangaren za a samu kuma zai kawo cika ga cewa gwamnatin siyasa.
Kana wannan magana yan siyasa da dama za su ce tun za a tafi ake fafa gora, shi yasa suka fara wannan tunanin. To amma a jam'iyyar ku ta PDP me kuka shirye ko kuma kuna nan da akidar cewar za a dawo da mulki ya dawo arewacin Najeriya ko ku mulki kuna ganin za ku tsaya da dan takara daga kudancin Najeriya?
To mu PDP ganam hasashe a rubuce ne an yi alƙawarin cewa arewa za ta ba nan takar shugaban ƙasa ko za ta ba da shugaban ƙasa. Saboda haka wanga wanda aka ba mu ba mu samu ba, saboda haka alƙawarin da an kai ba dan takara ce za a ba mu shugaban ƙasa, an ce za a ba PDP ta kawo. Tunda haka kuma an kawo shugaban ƙasan nan zai shekara 8 yana yi. To mu yanzu an ba mu ticket PDP ta ba arewa ba ta ba mu shugabancin ba tukun. Saboda haka ba abin zai canzawa. Ga wannan ra'ayi na ne ba ra'ayin jama'iyya ba ne, amma ni ga ra'ayina na fahimta ta na ɗauka cewa har yanzu arewa muke da tiket ɗin takar shugaban ƙasa a PDP bisa alƙawarin da an kai.
Mu duba wannan matsala wanda ta yi katutu musamman a siyasar Najeriya, wanda za a ga cewar kuɗi na da tasiri a wajen yaƙin neman zaɓe. Ya kamata a ce akwai adadin kuɗaɗe da 'yan siyasa za su kashe a lokacin yaƙin neman zaɓe koko kawai a bar shi kowa ya wanda ya kaso?
Magana kuɗi suna da muhimmanci ba ma a siyasa ba, a kowace rayuwa. A matsayina na musulmi na san addininmu ma sai da aka amfani da masu hali sannan ya kahu. Saboda haka akwai irin sayyidina Abubakar, akwai irin su matarsa Hadiza, duk waɗanga mutane suka taimaka ma addininsu sun ji dukiyarsu. Saboda haka siyasa ma ta yanzu zamanin yanzu baya za a iya ce a yi siyasa ba tare da kuɗi ba, kuma kaucewa a ce a tsara cewa ga za a yi da kuɗi ko a yakance ga za a kashe kuɗi abin da mawuyaci.
To wannan ai ana ganin cewa wannan kuɗaɗe da kuke amfani da su ku 'yan siyasa shine kuke siyan ƙur'u ba tare da an zaɓe ku ba. Shi yasa ra'ayinka yake daidai da kada a kawo adadin kuɗin da za ka ce, tunda idan aka duba ko ƙasashen da suka ci gaba akwai adadin kuɗi da ɗan takara bai isa ya kashe fiye da haka ba. Saboda siyan ƙur'u da kuke shasa ba kwa so?
Ai kaga shi a kuskuren da muke yi kullum muna magana siyasa sai mu ɗauko Amerika masa. Siyasa Amerika ba daidai take da siyasar mu ba. Shekara 20 yanzu da siyasar mu, amma shekara 100 nawa demokradiyyar Amerika take aje. Saboda haka sai ka dubi shi yanzu ta kahu, kana ɗauko abin da ya kahu shekara ɗaruruwa suka wuce da abin shekara 20. Saboda haka tahiya muke koyo shi, ana kuskure ana gyara. Wannan kuɗi da kaje ana cewa ana kashewa, mahi yawanci su 'yan siyasar masu zaben talakawan ai su ashe ɗannu ga harkar siyasa. Saboda haka za ka zakkuwa in ba kuɗin ka bayar ba, ko muhimmancinka, ko mutuncinka, ko mi gaskiyarka, in ba kuɗin ka ba a zaben ka. Amma za a gaji da wannan tayanta na taya sai an waye gari mu ma mun zama kamar demokradiyyar Amerika. Amma ba mu ɗauko yanzu da mun yi magana sai mu ɗauko magana demokradiyyar Amerika maɗa ta Najeriya ba zama daidai.
Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa kenan, tsohon gwamnan jihar Sokoto a hira da Yusuf Aliyu Harande lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu. Hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya wato NUC ta sha alwashin hukunta duk wani malamin jami'a da aka kama yana amfani da sunan farfesa tun bai kai ga wannan matsayin ba. Hukumar ta NUC ta kuma buƙaci jami'o'in ƙasar da su samar da ofishin da zai rinka tantance farfesoshin jami'o'in nasu kafin su wallafa sunayensu a shafinsu da aka basu. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya.
Hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta ce duk farfesan ƙarya da aka samu ka iya tafiya gidan yari, don ƙaryar zama farfesa babban laifi ne. Daraktan labarun hukumar Ibrahim Usman ya kasa ya bayyana haka lokacin ƙarin haske kan bankaɗo farfesoshi 100 na ƙarya da hukumar ta yi. Ya kasa ya ce masu dawar farfesoshin ba su kai samun matsayin ba, amma suna amfani da sunan don burga a tsakanin jama'a.
Ba jami'a da take aje mutum wanda ba farfesa ba ne ce shi farfesa ne, amma a gari suna burga suna boge suna yawo suna cewa sunan shi farfesa kaza, yana rubutawa ka gane. To shi ne yanzu ne ana tantancewa ne na ƙarya da na gaskiya, shi ne kawai labarin. Ba wata illa da zai koyi ba, tunda muka kama jami'a ta ce maka farfesa kai farfesa ba ne ai za mu hura ta. Shi yasa ai da muka sami takardunta da ba mu gane muka tsaya za mu kashe ta. To ke jami'a wannan mutumin ya kama takarda ce shi farfesa ne, amma ba mu gane bayanin ba, ya bayanin yake. To shi ne tusir ce mana a gaskiya ba farfesa ba ne, ko yana kan hanya ko ya kama hanya amma dai bai zama ba, ko kuma gaskiya ba ma shi ba ne. sai mace to ki za mu shi kunne kada sai a masa wannan suna.
Memba na kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibiyu Zai Hadija Farfesa Aliyu Bunza da sashen harsunan Najeriya jami'ar Dan Hodiyo Sokoto ya ce ko mutum ya kai farfesa ba zai cika shehun malami nan take ba.
Ka'idar mu ta dalibta ba za ka zama malam ba sai ka mutu, sai abinda ka rubuta an tabbata ko bayan ranka sai a ce malam wani, amma kai da kanka a kiraka ko kirakan ka shehi ko a kirakan ka Yedoro to babban kure ne, saboda shi ilimi baya da iyaka. Laraba na cewa harkon abu wai lamala ne haya yake shi wai bai da ƙarshe, saka duk abin da ka ga sani ɗanka nan ne ka sani. Don haka yana da kyau a ce bisa dai ka'ida malami an ce mutum kamar yanzu an ce mutum professor a university, to za a ce masa maraba zuwa ga shi da buzun karatu yanne za a yi karatu, tana duba karatu akai bukabuwar shi ake. Don yanzu ne za ka gane cewa hatta da yaron da ke da wata biyar kana iya karɓar ilimi gare shi. Ka dan ban lokaci ka dan baka labarin su injiniyoyi sun shigo cikin wani gari, za a shiga da crane babba aka ga cewa sai an sare kohar garin, aka yi an sare kohar garin kudin sun yawa ya za a biya su, kuma duk injiniyoyin sun kware gaba ɗaya, aka yi ta rikici aka za su shiga da wannan crane cikin garin, sai ga yaran sun karo primary school an taso su, to ce za a shiga da wannan abu cikin garin mu ya za a yi, sai wani ce ai abin da kamata kawai sai a buge saman crane a buge ganuwar garin mu a shiga, wani ce da ai mu da ko ai muna asara, wani ce to sai ai ta gina kasa mota shiga, yace to iyayen mu za a sa wahalar banza, sai wani ce ai ni ne kawai zan sace iska na tayin motar, sai a tura ta ci gaba a yi barna kuma zo a sa iska. Saurarka in ka ce professor kai dole bai me ka gane kuma ka kare injin da yaro ya karanta da kai.
NUC na wallafa littafi duk shekara da ke kunshe da jerin sunayen farfesoshin, inda yanzu akwai kimanin farfesoshi 10,000 a Najeriya. Hukumar ta ce ba a yarda malamin jami'a ya rika koyarwa a fiye da jami'a biyu ba, kuma ya zama wajibi ya yi aiki na tsawon sa'a 18 a mako. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka hoiba.
Ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata, saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari.
Abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta akai shine ba mutane ayyukan yi, sana'o'i su inganta.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabo shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa, ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani abin da suke ɗauka da mahimmanci. A wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020, yau Alhamis 2 ga watan Janairu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocinsu sun ba da ƙarfi bana. Mun kuma ne bijin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuri ya yi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To alhamdulillah, abin da ya kamata gwamnati duba ta juya hankalinta akai shine nema ba mutane ayyukan yi, ba wai aikin gwamnati kawai ba, a'a sana'o'i su inganta. Dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su, domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa, kuma su dama su dinga riƙe iyalinsu, su ciyar da su da makaranta da asibitinsu da duk mu'amalolin da suka dace. Matuƙar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba, to su babu gidan babu, babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari. Saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba da fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi, kowa ya tafi aikinsa, kuma an yi tafi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi. To wayannan abubuwa ba za su samu bane sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da ayyukan iri-iri an fadada su, sannan mutane za su samu dama da za a yi. A samar da yanayi, matuƙar ka samar da yanayin yin abin, kowa zai yi cikin sauki, ba wani abu da zai damu wani abu, ba wani tashin hankali da za a samu. Duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samo ba, kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sai shiga cikin tagayyara to amma matakan gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kallo wannan al'amari a bashi fifiko
sunana Amina Umar Hussein abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta maida hankalinta akai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati tazo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunƙata saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati to abubuwa za su ci gaba saboda idan ka lura gaba ɗaya mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu na al'adar mu na zamantakewar mu saboda babu yadda babu aminci babu tsaro a tsakanin mu kuma in dai babu tsaro da wane bai san wane ba wane bai san waye ya shigo ba wane bai san waye ya fita a unguwar shi ba wane bai san waye zai cuce shi ba waye zai san zai shigo masa da wani abu duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye na rashin tattalin arziki na rashin kula da ilimi na rashin kula da tattalin kayan gwamnati duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro so gwamnati ta bada tsaro ga mutane ma'ana ya dawo hannun mutane ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido insha Allah ina ga in gwamnati ta maida hankali akan wannan abin zai ci gaba zaka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yanda ake tunani ba sai da tsaro ya zama ya tabarbare wannan shine ra'ayina
wakilin ma kasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta maida hankali akai na inganta rayuwar iyali a kasar Kamaru
to ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari suna bada karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan Kamaru amma wani bangaren ana manta da su a rinka tuna da mata kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki wurin dai abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa su sa kuma ƙasa ta ci gaba amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin ƙasar nan take manta da mu mata kamar da na san mu da kokari mu ci gaba da kokari kan mu rinka ja da baya mu rinka hada kai kamar da muka saba yi muna hada kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana dama mu mata na san mu da kokari a gaskiya ina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda basu gane ba su ma su yi kokari su rinka fitowa muna hada kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin kasashen mu gabaki daya kuma zai ba mu karfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba shanin bangaren ilimi a yanzu mata suna kokarin kansu yaran mu ina gani sun yi kokari mu ma dai to da mun yi namu kokarin din amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika ba mu namu kaso ba a sha'anin siyasa she kai amma in an zo ba a cika ba mu wani kokari ba ko a samu a ba mu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a mu ma bare a dafa mana baya a gaskiya wannan kam ni kan bana nan a bayan gwamnatin kasan Kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na maida mu mata a baya kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani mata mu ne a gaba mu ne masu aiki mu ne masu hada mutane amma an tashi za yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba shi a sa mata a baya to a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske kuma ba ma jin dadin wannan abin
dangane da jin dadin al'umman kasan Kamaru da kuma makarantun yara a kasan Kamaru mun dade muna wannan magana akai dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a ƙasan Kamaruwa. To kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su canja. Farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi, wato ana kasancewa ƙasan Kamaru zaka je ka samu gojin da zaka iya ka sayi buhun gyada a jaka uku, amma kafin ka iso da shi zaka isa ka samu buhun gyadan da aka yi maka jaka 30. Amma dangane da mata, akwai ɗansu ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba, shi a ce shi maza. Kuma da akwai ɗansu ayyuka da ake ce maza ba za su yi ba, shi mata. To yanzu an so mu canja wannan salon a hankali cewa yanzu zaka samu mata, zaka same su suna aikin wuta, wato kuran aikin wuta, koko suna aikin ruwa, koko suna aikin gini. Muna daukan wannan kaman ci gaba ne na yancin mata, wato a ba su daman samu aiki, a ba su daman walwala da abin. A wannan fannin kam gwamnatin ƙasar Kamaru tana kokari, ɗan Kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da namiji. Kaga a nan ƙasar Kamaru duk wannan babu, da kai da mace duk kaga kama shashen muku ku zauna a ƙasa, a wulakanta ku gaba ɗaya, a sa ku abunsu na gaba ɗaya, a haɗa kuma ba wani wane. Wannan irin incin ɗin ne mata ba su da shi.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2020. Nan kuma za mu dasa aya a yau, sai mako mai zuwa mu nufi ƙasashen Ghana da kuma Niger. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Awar Garba da suka bada gudunmawa a ganin nasarar wannan shirin da ya kasance na farko a wannan shekara, sai kuma Chibahiro Dedone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Yanzu kuma ga Baba ya dawo da labarai wannan karan amma a takaice.
Lauyan shugaban Amurka Donald Trump Rudy Giuliani kuma mutumin da batun binciken Ukraine domin biyan bukatun Trump ya ta'allaka a kansa ya amince ya bada bahasi akan batun shari'ar tsige shugaban kasa, kuma ya ce zai iya kokarin sa ya ga an wanke shugaban. Ya ce zan bada bahasi, lallai zan hakan, zan bada lacca ne, zan kuma yi jawabi masu yawa, inji Giuliani yayin da ya isa jihar Florida da ke gabashin tekun Amurka a ranar Talata domin halartar wata liyafar jajibulin sabuwar shekara. Ba a sa ran cewa Giuliani tsohon magajin garin birnin New York kuma da daɗin na hannun daman Donald Trump ba zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban ƙasa a shari'ar da majalisar dattawan take shirin yi tare da lauyan fadar White House Pat Cipollone, babban mai kare shugaba Trump. Idan har bahasin da Giuliani ke shirin bayarwa ya tabbata, to zai bankaɗo batutuwa da dama. Kungiyar mayaka da Iran ke marawa baya da ke zanga-zangar kalubalantar farmaki da Amurka ta kai ta sama sun janye daga haraban ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza a jiya Laraba, bayan zanga-zangar da ta shiga wuni na biyu yayin da Tehran da Washington ke yi wa juna barazana. Tunda farko jami'an tsaron Amurka sun yi amfani da barkonun tsohuwa da albarusan roba akan masu zanga-zangar bayan sun yi ta jifa da duwatsu a cikin ginin, kana suka cinna wuta akan bangon ginin da ma wato rumfar da jami'an tsaro suke zama a kofar shiga ginin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai nemi majalisar dokokin ƙasar ta bashi kariya daga gurfanar da shi gaban shari'a.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada manta za a aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com. ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun haɗu a shirin mu na hanzi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.